والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وانا اللي تعرفنا صفات المؤمنة الصادقة زي ما نبياني دنغنى دا سيكوفي هو سدبيو دا وسو حالاي wanda yake ya wajaba ga dukkanin mace wacce ta yi imani da Allah take kiran kanta musulma mai imani ta siffanta da su, wanda malama Nawwala bintu Abdullah ta rubuta shi domin amfanar mata da kuma al'ummar musulmi baki daya. Muna fatan Allah ya saka mata da alkhairi. Insha Allah kai tsaye za mu fara daga asalin cikin littafin daga kan shafi na 12. Abinda malaman ta fara da shi tace man hiyal mu'minatu sadiqa, wace ce mu'mina ta gaskiya? Kowa yana ikrarin cewa ni mai imani ne, nayi imani da Allah subhanahu wataala. To wace ce wacce za a ce da gaske tana da imani? Akwai waɗanda sun ce suna da imani amma kuma Allah yakan ƙaryata imanin nasu, wasu kuma za su ce suna da imani amma ayyukansu da su ƙaryata wannan imanin nasu, ayyukansu da su nuna cewa su din ba masu imani bane. To su wane ne suka ce sun yi imani, kuma ya zama na imanin su da gaske ne suna da imani babu ƙarya a ciki kuma zallan ƙorafi ko iddiai? Shi da tace man hiyal mu'minatu sadiqa, tambayar kenan. Ma'ana yanzu duk abin da zai zo daga farkon littafin har zuwa ƙarshe amsa ne na wannan tambayar, wace ce mai imani na gaskiya? Awwalan tace abu na farko shine innal mu'minatu sadiqa, lallai mai imani na gaskiya wacce za a ce tana da imani, imanin gaskiya, hiya tilkal mar'atu, ita ce wannan matar, allati tu'minu billahi rabban, wacce ta yi imani da Allah a matsayin Ubangiji, ta yadda Allah madaukakin sarki shine mahaliccinta, shine ya halicce ta, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya, ta yadda ta gamsu cewa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama annabin Allah ne, wa bil islami dinan, ta yadda cewa addinin musulunci shine addinin ta da za ta yi, da za ta bauta ma Allah da shi, fa hiya muhibbatun lillah, da haka tana son Allah, wali rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, tana son manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, muti'atun li amrihima, tana mai biyayya ma dukkanin umarni da Allah subhanahu wa ta'ala yayi gare ta, ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi, tana mai biyayya ma wannan umarnin, taj'alu bainaha wa bainal ma'asi hirzan wa mani'an, tana sanya tsakaninta da sabon Allah, takan sanya kariya, takan sanya katanga da zai katange tsakaninta da sabon Allah, bata yadda ta saba ma Allah subhanahu wa ta'ala. Yace wannan shine siffar mu'mina na farko, shine imani da Allah a matsayin Ubangiji, imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin annabi, da kuma imani da addinin musulunci a matsayin addinin ta wanda za ta bauta ma Allah subhanahu wataala da shi. Sannan kuma akwai son Allah da son manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, da yi musu biyayya, da kuma guje ma dukkanin abin da ya kasance sabon Allah ne, saba wa umarnin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama. Thaniyan tace abu na biyu, innal mu'minata sadiqa, lallai mace mai imani na gaskiya, hiya tilkal mar'atu taqiyya, ita ce wannan mata mai tsoron Allah, al-khashi'a, at-taqiyya mai tsananin tsoron Allah, al-khashi'a wato mai tsantsanta biyayya ma Allah, zuciyarta yana cike da tsoron Allah, kuma tana da khushu'i, tana da tsoron Allah yadda ya wuce yadda ya kamata. Al'abida, mai bauta ma Allah. Az-zahidatu fi diniha, mai gudun duniya a cikin addininta. Tuhafizu 'alal wajibati, tana kula da duk wani abin da yake na wajibi, duk wani abin da Allah subhanahu wata'ala ya daura mata na wajibi, tana kula da shi. Wa tudawimu 'alas salihati, sannan kuma tana dawwama akan ayyuka nagari, bata sakaci da ayyuka nagari. Wa tajtanibul muharramati, tana nisantar abubuwan da aka haramta ta, aka haramta mata. Wa tahdharu minal manhiyati, tana gargadantuwa daga dukkanin abin da Allah subhanahu wata'ala ya hana ta. Duk abin da Allah ya hana yace kar ta yi, to tana gargaduwa da wannan gargadin da Allah ta'ala ya mata. Fa atharul imani zahiratun alaiha, alamomin imani suna bayyana a tattare da ita, kaulan wajen maganganunta, tana kula da abubuwan imani. Wa amalan, wajen ayyukanta, alamomin imani suna bayyana. Wa i'tiqadan, hakanan ababin wajen aqidanta, wato alamomin imani suna bayyana a wajen ayyukanta da maganganunta, da kuma wato ayyukanta, maganganunta, da kuma aqidanta, kudirin zuciyarta. Kowanne daga ciki kamar alama ce da ana ganinta za a gane cewa wannan matar mai imani ce, ana ganinta za a gane cewa wannan matar mumina ce, saboda maganganunta suna nuna cewa ita din mai imani ce, ayyukanta suna nuna cewa ita din mai imani ce. Fa hiya takhafu min ghadabillah, duk inda take tana tsoron fushin Allah, tana tsoron kada fushin Allah ya sauka akan ta. Wa takhsha alima iqabihi, sannan tana tsoron ukubar Allah madaukakin sarki mai radadi. Wa maghabbata mukhalafata am mukhalafati amrihi, tana tsoron mummunan sakamakon da zai biyo baya in ta saba ma umarnin Allah subhanahu wata'ala. Shine zamu ga mallan ya saki layi a ƙasa, yace lafazin maghaffa bi fathil mim wal ghain wa tashdidil ba al maftuha, ayima mimun din fataha, ayima ghainun fataha, ba'u mi fataha a sa masa shadda, yace ma'ana shine ai aqibatu mukhalafati, tana tsoran ƙarshen sakamakon sabon Allah. Shine wa maghabbata mukhalafati amri, tana tsoran mummunan sakamakon da zai biyo baya idan ta saba ma Allah subhanahu wata'ala, domin ba a taba sabon Allah kuma a yi tsammanin komai zai yi daidai. In dai har an yi sabon Allah, to dole ne a jira saukan hukuba, dole hukuba za ta sauka. In dai an ga hukuba ba ta sauka ba, to an bi Allah ne subhanahu wata'ala. In an yi ma Allah biyayya, to Allah madaukakin sarki baya saukar da hukuba. Amma in dai an saba ma Allah, to a jira saukan bala'i, a jira saukan hukuba, Allah ya kyauta. Thalithan, tace abu na uku shine al-mu'minatu sadiqa, siffan mai imani, mu'mina mai imanin gaskiya. Na uku, hiyal lati taharisu ala ba'ati walidaiha, ita ce wadda take kwadaituwa wajen yi ma iyayenta biyayya, bata wasa da bin iyaye. Wal birri bihima, tana kyautata ma iyaye, za ta yi musu biyayya, ta kyautata musu. Fa hiya mardiyatun lahuma, tana kokarin yaddar da su, yaldajjiya ce ita a wajen iyayenta, iyayenta sun yadda da ita. Ta hazaru min sakhdihima, tana tsoron fusata iyayen, kar iyayen su fushi da ita. Wa ghadabihima alaiha, tana tsoron fushinsu a kanta, tana da tabbacin cewa idan fushin iyaye ya sauka a kanta, to ba za ta ga mai kyau ba, ba za ta ga abin da take tsammani na alheri ba. Yace wannan ita ce siffar mace mai imani, siffa ta uku: biyayya ma iyaye, kyautata ma iyaye, da kuma kokarin nisantar duk abin da zai kai izuwa ga fushin iyaye. Tace rabi'an, siffanta ta hudu: Al-mu'minatu sadiqa, mai imani na gaskiya. Hiya allati tahrisu ala ta'ati zawjiha, ita ce wacce take kwadaituwa wajen yi ma mijinta biyayya, tana bin mijinta sau da kafa. Fatalinu ma'ahu, tana tausasa zuciyar daga tausasa halinta, ta yi masa mu'amala da tausasshiyar zuciya da tausasshiyar hali. Watarhamuhu, tana tausayin mijin, tana tausayinsa akan duk abubuwan da yake tasowa. Watad'uhu ila alkhairi, tana kiransa zuwa ga alheri. Watunasihuhu, watunasihahu, tana wato yi masa nasiha, tana kyautata mishi, tana kyautata mu'amala da shi. In ma ta gan shi yana wani mummunan abu, za ta ja hankalin shi ta hanyar da ta dace, za ta yi mishi nasiha a matsayinta na matarsa. Wataqumu ala rahatihi, tana tsayuwan daka wajen ganin ta samu, wato ta samar masa da nutsuwar zuciya da kwanciyar hankali. Fala taghlidu lahu, fala taghlidu lahu fil khitab, wajen magana ba ta kausasa magana ga mijinta, ba ta kausasa zance wa mijinta. Wala tarfa'u sautaha alayhi, in yana magana ba ta daga muryanta akan nashi, ba ta kausasa masa magana, ta gaya mishi magana mai kaushi, ta fada mishi magana mara daɗi. Sannan kuma in yana magana, koda za ta faɗi magana mai kyau din, to ba za a dinga jin muryanta yana tashi sama da muryansa ba. Wata ma tana magana, ita ne ke daga murya, shine ke kokarin sassauta ta, shine ke kokarin sauto da murya, yana tausasa murya, wai saboda ita nata muryan yayi ƙasa, maimakon a ce shine nashi yake sama, ita tana tausasa murya domin ta sauko da nashi ƙasa. Wa hiya albaratu bi zawjiha, ita ce mai yi ma mijinta biyayya. Takunu mu'inatan lahu ala alkhairi, tana kyautata masa, tana taimaka masa wajen duk wani aikin alherin da ya taso da shi, za ta taimaka mishi. Yajidu rahata wa tuma'aninata indaha, yakan samu hutu da nutsuwa da kwanciyar hankali a wajenta. In nazara ilaiha, duk sanda ya kalle ta, saboda me? Saboda tsaban farin ciki da yadda take kyautata masa, kawai zallan kallanta da zai yi, sarratu, sai ta faranta masa rai. Bi husni mazhariha, saboda yadda ta bayyana masa kyawu, wato mafiya kyawun bayyana, yadda ta fito masa da kyawun halaye da kuma kyawun wato ɗabi'u da kyawun ta na zahiri. Saboda ai kyawun halaye da kyawun zuciya shine a karan farko, dukkan mace a zahiri, dukkan ta a fuska, idan ba ta bayyana wa mijinta da kyawun halaye da kyawun ɗabi'u, duk yadda ta yi kyau, ta yi aro, ta yi kwalliya, ba zai ga wannan kyan ba, ba zai ga wannan farin cikin ba. Hasali ma wannan kyan da wannan kwalliyar da za ta yi zai zama kamar ƙarin ukuba ne shi a wajensa, ƙarin baƙin ciki ne a wajensa. Yana kallansa, yana kallanta, hankalinsa yana ƙara tashi, saboda abin da take gasa masa na aya a hannu. Allah ya kyauta. Ya ce wa ƙibi, malama ta ce wa ƙibi makhbariha wa jamili basmatiha, da kuma wato kyawun maganganunta, da yadda take faɗa masa maganganu wajen bada labari, ta iya tsara labarai. Wannan makhbariha daga alkhabaru kenan, duk labarin da zai je daga wajenta, to za ta gaya masa labari ne na alheri, ba wacce kullum yana shigowa abinda za ta fara taron shi da shi, shine wani masifa ya faru. Wata mijin na sa kafa, kullum ya sani, yana shigowa za a ce magi ya kare, yana shigowa gashi ya kare, yana shigowa kaza ya kare. To wani lokacin wannan sai ya haifar da wani ma yana hanyar gida amma zuciyarsa tana daldal, saboda ya san yana shigowa labarin da zai fara cin karo da shi, ba labarin jin daɗi ba ne, ba labari ne na jin daɗi ba. To ba ta samun mace, ba ta samun wato zuciyar mijinta, sai ta iya tsara labari, ko da ko za ta gaya mishi wani abu ne wanda yake mara daɗi, za ta faɗi cikin hanyar da zai ƙarfi wannan maganar cikin kwanciyar hankali da kuma jin daɗi. In bukata ma take da shi, a cikin kwanciyar hankali zai biya mata bukatan ba tare da ma ya ankara ba. sannan wajamili basmatiha albasmu daga albasma daga attabassum murmushi yanda kullun yana shigowa za ta tare shi da sakakkiyar fuska tayi masa murmushi ta sake mishi fuska tayi mishi dariya wa in amaraha idan yayi mata umarni ba bata lokaci ata'atu za ta yi mishi biyayya wa in zaba anha idan baya nan ya fita hafizatu fi nafsiha za ta tsare masa mutuncin kanta ba za ta yadda ta yi mu'amala da wasu waɗanda mijin baya so ba ko kuma ta kai kanta inda mutuncin mijin zai zuba wa malihi za ta tsare masa dukiyansa wa waladihi za ta kula masa da ƴaƴansa din baya nan ba za ta wulakanta masa a kanta ba ta bari wasu waɗanda ba muharramanta ba ta dinga zuwa tana mu'amala da su tana barin su suna shiga kanta yanda suka ga dama ko kuma ta dinga tozaltar da tana almubazzarantar da dukiyansa abinda za a bukata ta ƙara akan abinda za a bukata ƙarshe wanda ya wuce bukatar azub da shi ya zama bashi da amfani sannan tana kula masa da ƴaƴansa tarbiyyansu cawun shigansu abincinsu da komai nasu akan kari khamisan malama tace na biyar almu'minatu sadiqa ita mai imani na gaskiya to rabbi abna'aha ala ta'atillah tana wa min tana ma ƴaƴanta tarbiyya tana tarbiyantar da ƴaƴanta akan biyayya ma Allah wa turdi'uhumul aqidata sahiha tana shayar da su aqida ingantacciya wannan turdi'uhum daga ar-rida'an shayarwa kenan mana tana shayar da su ta tasar da su ta tarbiyantar da su akan ingantacciyar aqida ingantacciyar aqidan nan na farko bautan Allah shi kadai son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yi mishi biyayya son sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ganin girman su da yi musu addu'a son iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da rashin zagi ko sukan wani cikin sahabbai ko iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama son malaman Allah mutanen kirki son alqur'ani girmama mutane girmama na gaba girmama umarnin Allah wannan aqida ta gari da zata tasar da yaya akai kenan wannan yasa sahabiya ummu abiya take cewa abu na farko da muke fara tasar da ƴaƴanmu akai ƴaƴanmu in sun budi baki abu na farko da suke fara iya magana da shi shine la ilaha illallah wannan tace mafi girman aqida bautan Allah shi kadai tace abu na farko da ƴaƴanmu suke fara budan bakin su su yi magana da shi shine la ilaha illallah ba wasu maganganu da za a gani a fina-finai ko da za a dinga dauka a social media ko a family ko wani yaron ma da ashar yake bude baki idan ya dura ma wannan ashar yace uwa ka sai a tafa mishi eh ma'ana baki ya bude yaro ya iya magana sai a yi mishi tafiya yi mishi ele Allah ya kyauta wa taghrisu fi qulubihim hubballah tana dasa son Allah a zukatansu wa hubba rasulihi sallallahu alaihi wasallam da kuma son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa tujannibuhumul ma'asi tana nisantar da su daga sabon Allah duk abin da yake na sabon Allah ne tana kokarin ta nisantar da su daga wannan wa radha'il al akhlaq da miyagun dabi'u duk wasu dabi'u munana daga ƙarya cin amana ha'inci yaudara munafunci annamimanci gulma da duk wata dabi'a mara kyau tana kokarin ta nisantar da ƴaƴanta daga wannan hanya kuma mafi girma na nisantar da ƴaƴanta daga wannan shine kar su gani a wajenta kar su koya a wajenta in tafi kowa iya cewa kar ku yi ƙarya in dai za ta yi ƙarya ƴaƴanta za su yi ƙarya in tafi kowa iya cewa kar ku yi gulma in dai za ta yi gulma ƴaƴanta za su yi gulma dan ka'ida da malaman tarbiyya ke cewa kal murabbi yakunul murabba yadda mai tarbiyya yadda mai bada tarbiyya yake haka wanda ake tarbiyanta yake yadda mai bada tarbiyya yake yadda malami yake haka daliban suke saboda haka duk yadda uwa ta kasance haka ƴaƴanta za su kasance aikinta shine zai fara nuna mata zai fara nuna ma ƴaƴanta hanyar da ya kamata su bi shi yasa malamai suke cewa yana daga cikin wato muawwiqat abubuwan da suke bada cikas wajen tarbiya suka ce akwai alizdiwajiyatu bainal fi'li wal amal fi bainal qawli wal amal ya zama ana samun cin karo tukka da warwara tsakanin magana da aiki magananta ta ce ku yi fari tas aikinta ta yi baki wulik ba an samu cin karo kenan ba za su hadu ba to dole da a samu matsala yanzu an raba ma yayan hankali wanne za su dauka to abinda kuma za su fi saurin dauka shine baki wulik din nan da suka tana yi to abinda ake so shine ya zamana in ta ce ku yi fari tas to ƴaƴanta su ga fari tas a wajenta in ta ce ku nisanci baki wulik ƴaƴanta su ga alamar nisantar baki wulik a wajenta tace sadisan na shida almu'minatu sadiqa mu'mina ta gari mu'mina ta gaskiya hiya allati takunu amilatan bi shar'i llahi wa awamirihi ita ce wacce take yin aiki da shari'ar Allah take bin shari'ar Allah da kuma umarnin Allah amilatan bima da bima amilatan bima amilat da'iyatan ilayhi tana mai aiki da duk abinda tayi aiki sannan kuma tana kira zuwa gare shi idan ta Allah ya bada umarni an karanta mata za ta bi umarnin Allah bayan ta bi umarnin Allah kuma za ta nusar da wasu za ta yi kira zuwa ga wannan aikin da ta karanta ko aka karantar da ita cewa Allah ya yi umarni wa alaikum salam cewa Allah ya bada umarni ta aikata kaza to ita ma bayan ta yi umarni da wannan aikin bayan ta yi wannan aikin sannan kuma za ta yi umarni da shi sabi'an tace na bakwai shine almu'minatu sadiqa ita mu'mina ta gaskiya najiduha indal masa'ibi lokacin da musibu suka sauka sanda musibu suka faru abubuwan da bata so ya faru aka samu rashi aka samu talauci mijinta ya gamu da karayan arziki ya gamu da jarabawa mijinta ya shiga rashin lafiya ko ita rashin lafiyan ya same ta wani abu dai wanda zai sa ba za ta ji dadi ba da mu same ta sabitatan sabatal jibali za mu same ta tana tabbatuwa yanda ka san kafaffun duwatsu tana kafe imanin ta baya rawa saboda jarabawa ta samu ko saboda yanayi ya canza la tuzazi'u hal khutubu mahma kanat matsaloli da fitintunu da jarabawoyi da canjin yanayi baya girgiza ta duk yanda abu ya kai imanin ta baya girgiza ba ta zamowa kamar waɗanda Allah ya siffanta su a cikin alkur'ani da yake wa minan nasi man ya'budullaha ala harf Allah ya ce akwai cikin mutane wanda yake bauta ma Allah bisa shakka bisa kokonto fa in asabahu khairun yutma'anna bihi idan alheri ya same shi yaga hanya ta tafi garau ba matsala sai ce eh lallai hanyar Allah ne tace hanyar gaskiya amma wa in asabatu fitna in fitina ta same shi ya samu matsala ya gamu da jarabawa in kalaba ala waji sai juya ma Allah baya ki alamar hanyar Allah tana da kyau shine ana kan hanyar Allah kar a gamu da musiba amma in an gamu da musiba zai canza shine Allah ya ce fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman shi dan adam Allah ya ce siffarsa ita ce idan ubangijinsa ya jaraba shi ya karrama shi ya tara masa ni'imomi ya bashi kudi ya buda masa rayuwa fa yaqulu rabbi akraman zai ce kai Allah na yi da mu Allah ya girmama mu na Allah ne amma wa amma idza mabtalahu in Allah ya jarabe shi fa qadara alaihi rizqahu sai kuntata masa arzikinsa ya sa shi a musiba ya sa shi a talauci wa yaqulu rabbi ahanan sai ce Allah ya wulakanta ni Allah baya yi da mu yace wala tuzalziluha masaibud dunya musibobin duniya ba sa girgiza ta domin tuzalziluha daga al-zilzal kenan inna zalzalata sa'ati shay'un azim idza zulzilatil ardu zilzal ha girgizawa idan wato musibu na duniya suka faru to ba su girgiza mata imanin ta fal imanu fi qalbiha malama ta ce imani a cikin zuciyar muminan gaskiya rasikh ya tabbata tabbatacce ne muhtasibatan ajri minallahi fi kulli musiba, duk wata musiban da ta faru da ita to tana neman lada a wajen Allah, duk abin da ya faru da ita to za ta yi hakuri domin ta san wannan din wata hanya ce da Allah tabaraka wa ta'ala ya bude mata domin ta samu lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan siffofi kenan da malama ta kawo wanda yake shakundum, wanda kuma daga darasi na gaba insha Allah zamu ji kowace siffa ko kowace gaba in ta dauka sai ta yi bayani gamsasshen bayani akan shi. Muna fatan Allah ya sa mu zama mu'mine masu gaskiya, Allah ya sa mu gama lafiya. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.